نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي أثمان ابن عفان دكينا قدن قيا أولا قرينا كانوا أولا يمجم البركة نجماء يومنا ديغة وتنجماد الأولى hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na 18 a wannan sura inda zamu tashi akan aya ta 19 kafin mu shiga karatu akwai kanin dan uwa daya daga cikin matasan daliban ilimi malamin Ubale kanin sa Allah ya masa rasuwa tun waccan makon da ya gabata sannan kuma akwai babar cikin daliban mu matasa masu da'awa malam Muhammad Tahir Abu Fatima shi ma babar su tara su jiya Alhamis an yi jana'izarta musa su a cikin addu'o'in mu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu amin Allah ya musu rahama Allah ya kautata makwancin su amin Allah ya yalwata kabarin su amin Allah ya sanya kaburburan su su zama wurin soyayya na daga dausayin aljanna amin ubangiji ya karbi kyawawan ayyukan su ya yafe musu kurakuran su amin Allah subhanahu wataala ya bawa yan uwan su da dangi dangana da ba su ladan hakuri waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya jikansu da rahama Allah ya gafarta musu kuma Allah ya cika mana da imani bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim indallahi alislam wa makhsalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al'ilmu baghyan بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام للي الدين أولا الله شين مسلمين وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولن دعك باس للتافي بس سابابا sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum domin zalunci tsakanin su wa man yakfir bi ayati llahi wanda duk ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allaha sari'ul hisab to lalle Allah mai gaggawar hisabi ne kamar da muka faɗa a satin da ya gabata cewa Allah subhanahu wataala bayan ya tabbatar da cewa shi kadai ne abun bauta yayi shaida da kansa kuma mala'ikunsa sun yi shaida hakanan masana ilimi su ma sun yi shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma shine yake tsaye da adalci wannan hukunci ya tabbata da shaida da tafi kowace shaida karbuwa tafi kowace shaida zama gaskiya to babu inda za a samu wannan wato abinda aka yi shaida a kansa wato wannan kalma ta tauhidi sai a cikin musulunci shi kadai ne addinin da ya tsira daga cikin sauran addinai da tabbatar da wannan kalma ta cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah saboda haka ubangiji yayi kira zuwa ga wannan ya kuma ƙara tabbatar da wannan cewa inna ad-dina indallahi al-islam don haka addinin musulunci shine addini a gurin Allah shine musulunci kuma kamar yadda wancan satin muka fara shimfiɗa cewa kalmar addini takan zo da ma'anar shari'a takan zo kuma da ma'anar addini takan zo da ma'anar addini wato wani tsari na bautar Allah subhanahu wataala takan kuma zo da ma'anar tsari na zamantakewa ko tsari na dokoki alqur'ani alqur'ani cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban ya nuna kalmar addini da wannan ma'ana wato tsarin da za a bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai kamar inda Allah ya ce lakum dinukum waliya din lakum dinukum addinin ku na ku ne waliya din ni ma addini na nawa ne wato ku je ku rike addinin ku rike nawa an kirawo nasu addini saboda haka suke kudurcewa haka suke riyawa cewa abinda suke yi bautar Allah ce kuma suna jiran sakamako daga Ubangiji akan wannan bautar tasu don haka a gurin su sunan shi addini duka cewa a gurin Allah ba addini ne na gaskiya ba haka nan Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba a umarce su ba sai dai su bautawa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi kaga kalmar addini anan tana nufin wannan tsari da Ubangiji subhanahu wataala ya umarci bayansa da su nemi kusanci da shi haka nan alqur'ani ya nuna cewa kalmar addini ana amfani da ita a da ma'anar dokoki ko tsarin zamantakewa kamar yadda yazo cikin suratu yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah annabi yusuf ba zai yi ba ya karbi dan uwansa a cikin tsarin dokoki na sarkin masar sai da abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama kaga fi dinil malik anan ana nufin tsarin dokoki da ake bi na kasar masar babu tare da za a yi ya iya samun rike dan uwansa sai da yadda Ubangiji subhanahu wataala ya tsara masa ta haka ne ya iya rike shi da kuma wata doka daga cikin dokokin da ake aiki da su a wannan kasar kalmar addini hakikalinta kalmar addini tana nufin sakamako tana nufin sakamako sannan daga baya ake amfani da ita akan wani tsari da ya zo ta hanyar manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko ya bashi tsarin da zai isar da shi ga mutane su karba su yadda da shi su kusanci Allah da wannan tsarin sannan kuma wasu suka zo su ma suka zo da nasu tsare-tsaren wanda suke riya cewa wannan tsarin shi ma wani abu ne na kusantar Allah subhanahu wataala suka kira shi da shi addini amma addini kalmar asalinta tana nufin sakamako kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira kansa maliku yawmiddin ko maliku yawmiddin shi maliku yawmiddin shine mai mulki a ranar sakamako yawmiddin shine ranar sakamako ranar da kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata mai kyau ko mara kyau addini akan kira shi da wannan kalma ta addini saboda duk wani wanda ya rungume addini abinda yake tsammani shine ya ga sakamako ko dai ya ga sakamako nan take tun a nan duniya ko kuma ya samu sakamakon sa nan gaba wato a rayuwa ta lahira saboda ka duk wani wanda ya rike wani abu da sunan addini abinda yake sa tsammani ya samu karkashin wannan abu da ya rike da sunan addini shine sakamako imma dai ya samu sakamakon tun a nan ko kuma in an je lahira ya samu wannan sakamako zamu ga hatta waɗanda suke mushrikai masu bautar gumaka da sunan addini suna yi ne da sa tsammanin cewa waɗannan gumakan za su cece su a gurin Allah subhanahu wataala suna bauta musu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah Allah ce suna bautawa wasu waɗanda suna bautawa su gumaka ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba zai iya amfanar da su ba suna cewa ha'ula'i shufa'auna inda Allah waɗannan su ne za su cece mu a gurin Allah kaga sun riki waɗannan gumaka ababen bauta saboda tunanin cewa za su cece su a gurin Allah ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su matsar da mu kusa da Allah subhanahu wataala saboda su ma da suke bautar gumaka wannan ita ce aqidar su duk abinda suke yi tsammanin su za su samu wani tallafi ko wani tagomashi na Ubangiji subhanahu wataala daga wannan zamu ga Abu Sufyan a buɗa masa hanya Abu Sufyan a ranar Uhudu lokacin da abinda ya samu musulmi ya same su na samun karaya bayan Allah subhanahu wataala ya fara nuna musu nasara Abu Sufyan yana cewa u'lu hubal wato ɗaukaka ga hubal ko ɗaukaka ga mabiya hubal gunki ne daga cikin gumakan da suka aje a cikin Ka'aba suke bauta masa a ranar fatu makka lokacin da anan gashi yana cha'ul hubal yana yin kirari ga wannan gunkin nasa hubal yana cewa jinjina ko daukaka ga hubal ko daukaka ga abin nan kungiya ko rindinar hubal suke nan su mushrikai amma lokacin fatu makka yayin da al-abbas ibn abdul muttalib yaje ya same shi yake cewa da shi amma ana laka an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah har yanzu lokaci bai yi ba yake gaya wa abu sufyan har yanzu lokaci bai yi maka ba da zaka shaida cewa babu abu bauta da gaskiya sai allah kuma lalle muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne to sai a lokacin sai yake cewa laqad alimtu allau kana ma'ahu ilahun ghayru lakana aghna ko la aghna anni shay'an na tabbata yanzu cewa da a ce tare da allah subhanahu wataala akwai wani abun bauta na gaskiya to da ya amfana mu da ya amfane ni da wani abu wato duk wannan abin da yake yi na bautar gunki tsawon wannan lokaci tsammanin sa cewa akwai wani tagomashi ko wani amfani da zai masa to sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta samun nasara akan su yana ta samun nasara akan su har an wayi gari gashi yau shi da musulmi za su shiga garin makka suna masu bude garin makka suna masu cin nasara akan kafiran makka to sauraka kaga ashe duk wannan abu da yayi tai a waya baya har yana wa hubal kirari a tsammanin sa cewa zai amfane shi amma da yau yaga cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara ta karshe tunda ya cinye makka da yaki da aka ce da shi lokaci bai yi ba da zaka ba da gaskiya cewa allah shi kadai ne abun bauta sai yake cewa ai yanzu na tabbatar da cewa da akwai wani abun bauta tare da allah to da ya amfana min da wani abu sauraka duk wani wanda ya riki wani abu abun bauta yana yi ne da tsammanin cewa zai amfane shi ko dai a nan duniya ko kuma a lahira sauraka farkon addini da allah subhanahu wataala ya saukarwa dan adam ya hado annabi adam alaihi salam da shi zuwa duniya addini ne na gaskiya addini ne wanda yake shiryar da bawa zuwa ga sanin mahaliccinsa abun bautarsa na gaskiya daga baya baya da tafiya ta yi tafiya shaidan ya shigo cikin tafiyar dan adam a nan ne ya shigo masa da wasu addinai na ƙarya har ma aka samu gurɓacewar addinai aka kasa bambance addinin gaskiya da na da wanda ba na gaskiya ba Allah subhanahu wataala ya fara aiko da manzansa na farko a bayan ƙasa shine annabi Nuhu inda aka ya zo ya yi tawa'azi tsawon shekaru masu yawa dan ya dawo da mutane kan addinin gaskiya wanda shine annabi annabi Adam alaihi salam ya zo da shi bayan ƙasa saboda mu a gurin musulmi a gurin dukkan wani mai kyakkyawar aqida shine farkon abin da ya wanzu a bayan ƙasa ko ya fara samun dan adam a bayan ƙasa shine tauhidi shine kadaita Allah shine addini na gaskiya addinai daga baya ne suka gurbace suka lalace kamar yadda Abdullahi dan Abbas yace tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu alaihi salam asharatu qurun kai wato alqarni goma dukkaninsu suna kan tauhidi dukkaninsu suna kan addinin kadaita Allah subhanahu wataala daga baya ne shaidan ya lallabu ya kinsa wato aqidar shirka a cikin zukatan mutane suka koma bautar wasu gumaka ba Allah ba sauraka wannan ita ce aqidar musulmi cewa addinin farko a bayan ƙasa tauhidi ne sabanin yadda wasu nazariyat wasu masu bincike wasu masu nazari a cikin ilimin zamantakewar dan adam ko tarihin kafuwar duniya suke ganin cewa farkon abin da dan adam ya fara rikewa shine addinin wato addinin gargajiya wato addinin gargajiya maguzanci saboda suna suranta rayuwar dan adam na farko cewa rayuwa ce da ya yi ta a cikin daji wanda bai san wani abu na wayewa ba saboda haka yana cike da tsoro na abubuwan da suke kewaye da shi don haka dole ya tunanin wani karfin da yake ganin yafi kowane abu da ya sani karfi wanda zai rika fakewa da shi wajen kare kansa daga abin ban tsoro saboda haka suke wato farlanta cewa suke kaddara cewa alwasaniya ko albidaiya في الأديان شيني فرقو رشوم ماي واتفسكر أديني شيني فرقو شركة إتشي فرقو سندنا جبايا دان أدم يكي تكعارا فهنتا هر يكي تريجي أبوبوان بوترسا سكداو إنكا دان هر أكا داو أنا فهنتر جيوا ذاك ما تأبون بوتا زمان أحا فهنا كاقبا هكا شيني الدين القرآن ينونا منا با أبنى القرآن ينونا منا النبي آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى يا سوكر دشيد شيري السا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون saurak tun farko ubangiji subhanahu wataala ya hado annabi adam alayhi salam da shari'a saurak ƴaƴansa kuma da suka tashi sun tashi ne akan abin da suka samu mahaifin su akai haka nan abin yayi ta tafiya har sai da wato yaduwar dan adam ta yawa a bayan ƙasa har aka fara samun kuma shugowar shirka a cikin abin nan saurak addini na farko kenan malamai masana sun yi tarifin addini da cewa abin da ake nufi addini wani tsari ne na Allah subhanahu wataala wanda yake nuna wa mutane masu kyakkyawan hankali dan su yi kyakkyawan zabi zuwa ga abin da zai tabbatar musu da alkhairi na zahiri da na badi saboda haka shi addini tsarin Allah ne ba tsarin dan adam bane ba dan adam ne yake tsara abu yace ga addini ba amlahum shuraka'u shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah Allah ce ko suna da wasu ababan tarayya wadanda suka shar'anta musu wani abu da sunan addini wanda Allah bai izini da shi ba saboda haka shi addini tsari ne daga Allah duk abin da ka kira shi addini to dole ne ka dangana shi zuwa ga Allah subhanahu wataala ko dai a cikin littafin sa a cikin littafin sa ko kuma a harshen annabawan sa ko manzannin sa da ya aika ta ne ake samun abu a sunan addini shi yasa zaka ga duka waɗanda suke kokarin gyara addini da tace shi suke yaki da dukkan wani abu da aka kutso shi da sunan addini alhalin ba shi da asali ba shi da gurbi a addini ba dan komai ba saboda fahimtar kalmar addini abinda take nufi kenan duk malamai abinda suka fahimta kenan cewa abinda addini shine abinda Allah subhanahu wataala ya tsara da sunan a kusance shi da shi a nemi lada a wajensa a bauta masa da shi to duk abinda ba shine ya tsara abin ba ba shine ya saukar da abin a cikin littafansa ba ko ya aika da annabawansa da shi to wannan abin ba sunan shi addini ba duk yawan mutanen da za su hadu akan wannan abin suna yin bauta akan sa ba zai zama da shi addini na gaskiya a gurin Allah ba saboda haka anan Allah ce inna ad-dina inda Allah wato addini a gurin Allah wato kila akwai wasu addinai suna nan da dama mutane daban-daban suna rike wasu abubuwa da sunan addini amma a gurin Allah ba addinai bane ko da an kira wasu al-adiyan addinai wanda ce addinai to suna ne kawai a baki amma a gurin Allah addini ɗaya ne kuma shine musulunci mi kauya gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala yarda da kadaitakarsa da kuma yarda da abin da ya aika annabawansa da shi wannan kuma shi ake kira al-islam yace wa raditu lakumul islam madina yace na yarje muku musulunci shine addini na yarje muku shine addini saboda ka ubangiji subhanahu wataala yardajjen addini a wajensa shine musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya ya dandani dandano na imani wanda ya yarda da cewa Allah shine ubangiji ya yarda cewa musulunci shine addini yarda cewa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzon sa ne don haka duk wani abin da mutum zai rike baya ga wannan da sunan addini to Allah ba zai karba ba Allah zai masa watsi da abin sa kuma duk irin wahalar da zai sha akan wannan abin ya bauta wa wannan abin a duniya ya kashe masa dukiya ya bashi gaba ɗayan rayuwarsa ya wahala a lahira zai tashi ne cikin asararru wanda ba su tashi da komai ba Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda zai nemi wani abu da sunan addini ba musulunci ba Allah ya ce ba za a karba daga wajensa ba kuma a lahira yana daga cikin asararru kalmar al-islam tana nufin al-inqiyad al-istislam tana nufin mi kauya mutum ya mi kauya ga Allah subhanahu wataala zahiran wa batinan ya mi kauya ga Allah subhanahu wataala a zahirinsa da kuma badaninsa ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar kadaita ubangiji subhanahu wataala da tauhidi da bauta ta hanyar yiwa Allah subhanahu wataala da'a da bauta masa da abin da ya shar'anta a bisa harshen manzannin sa da annabawan sa. Wannan shine abin da ake cewa musulunci. Idan ka duba zaka ga kenan duka annabawa da musulunci Allah ya aika su. Duk annabawan da Allah ya aika tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan na ƙarshe ya aika shi ne da wannan addini, domin abin da suka zo da shi shine miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar kadaita shi da kuma bauta masa da abin da ya shar'anta. Wannan shine abin da ake cewa al-Islam, wato miƙa wuya saranda gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala. Don haka shine addinin da Allah ya aika annabawa da shi gaba ɗaya, haka nan mabiyan su waɗanda suka yi imani da waɗannan annabawa akan wannan addinin suka rayu. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari game da annabi Nuhu alaihi salam, inda yake cewa mutanansa fa in tawallaytum fa ma sa'altukum alaihi min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin. Annabi Nuhu alaihi salam yake cewa to idan kuka bada baya, kuka juya baya, to daman ni ban tambaye ku wani lada ba, lada na yana wurin Allah subhanahu wataala. Wa umirtu an akuna min al-muslimina, an umarci ni ne ni in zamo daga cikin masu bi kauya. Shine musulunci din. Hakanan annabi Ibrahim alaihi salam, Allah ya ba mu labarin lokacin da yake addu'a shi da dan uwansa Isma'il, lokacin da suke gina Ka'aba. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya ubangijin muka sanya mu masu bi kauya gare ka, kuma ka samar da wata al'umma mai miƙa wuya daga cikin zuriyarmu. Kaga muslimaini shine musulmi masu miƙa wuya, muslimatan laka tace al'umma mai miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala. Saboda annabi Ibrahim da ƴaƴansa duka da zuriyarsa sun rayu ne akan wannan addini na musulunci na miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala. Kuma wannan shine abinda annabi Ibrahim ya yi wasiya da shi ga ƴaƴansa. Hakanan annabi Yaqub alayhi salam shi ma yayi wasiya da wannan da ga ƴaƴansa. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yake cewa Ibrahim da Yaqub suka yi wasiya ga ƴaƴansu cewa ya ƴaƴanmu, ya bani, ya baniya, ya ƴaƴana, inna Allah astafa lakum ad-din, lalle Allah ya zaba muku addini, fala tamutunna illa wa antum muslimuna, kada ku mutu face kuna musulmi. Hakanan annabi Yaqub alaihi salam lokacin da mutuwa ta zo masa shi ma yayi addu'a, wato yayi wasiya ga ƴaƴansa. Allah yake cewa am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah subhanahu wataala yake cewa am kuntum shuhada, ko kuma kuna nan ne a wannan wurin lokacin da mutuwa ta zo wa Yaqub, yayin da yake cewa ƴaƴansa me za ku bautawa a bayana, ma ta'buduna min ba'di, me za ku bauta a bayana. Suka ce na'budu ilahaka, za mu bautawa abin bautarka, abin bautar iyayenka Ibrahim da Isma'ila da Ishaq, abin bauta guda ɗaya. Wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu gare shi kadai muke miƙa wuya. Saboda haka muslimuna su ne masu miƙa wuya, su ne musulmi. Saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam da zuriyarsa duka sun rayu ne akan wannan addini. Annabi Lut wanda ya zanto cikin ƴan kaɗan, ƴan tsirari kaɗan da suka yi imani da annabi Ibrahim alaihi salam, kuma ya yi hijira tare da shi. Allah yana ba mu labari bayan ya aiko shi, mutanensa sun bijire masa, sun ci gaba da bauta ma wani Allah da kuma aikata aiki na alfasha. Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku domin halaka su. Sannan aka ware annabi Lut alaihi salam da mutane da ƴan gidansa da waɗanda suka yi imani da shi. Allah yake cewa fa ma wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimi, a cikin alƙaryar ba mu samu wani ba, ba samu wasu ba sai wani gida ɗaya da musulmi, shine gidan annabi Lut alaihi salam. Allah ya kirawo gidan cewa gidan musulmi, ba samu wani gida alƙaryar ba gidan musulmi, in banda gidan annabi Lut alaihi salam kaga aka kira su musulmi haka nan annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi zuwa ga bani Isra'ili bayan ubangiji subhanahu wataala ya bashi gagaruman nasara shi da mutanansa Allah ya halaka annabi Allah ya halaka fir'auna da jama'ar sa annabi Musa alaihi salam yake cewa mutanansa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin yake cewa ya ku mutane na idan har kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to gare shi kadai ku dogara in kuntum muslimina in kun tabbata musulmi kaga ya kirawo al'ummar sa al'ummar banu Isra'ila da suna muslimina masu mika wuya ga Allah subhanahu wataala da kadai tashi Allah ya magana akan at-taura cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da ita inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur ce yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu Allah ce lalle mun saukar da at-taura cikinta akwai shari'a akwai haske annabawa waɗanda suka musulunta suka mika wuya suna hukunci da ita ga waɗanda suka ce mun tuba su ne suka ce mu yahudawa ne kaga Allah subhanahu wataala ya kirawo annabawa banu Isra'ila cewa alladhina aslamu waɗanda suka mika wuya suka musulunta haka nan annabi Isa alaihi salam shi ma a cikin maganganun da yake cewa yake fadawa mabiyansa ce man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun Allah ce annabi Isa alaihi salam ya ce wa mutanansa hawariya man ansari ila Allah zuwa yi za su taimaka min zuwa ga Allah qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansaru Allah mu ne masu taimakawa addinin Allah آمنا بالله من إيمان دا الله واشهد دعاك شيدا بأننا مسلمون مو مسلمين مو ما سميك أو يعني كاقا النبي إيسى عليه السلام دا متى ننسى دكا مسلمين قبا ننسى النبي سليمان دا كتشك النبا ومبنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى يبام دا أبار ننسى تشيوا شي ما حكي تفلت وانما مغنر تشيوا شي مسلمين كما كلمة الإسلام tace kalmar da suka rika amfani da ita a wannan lokaci domin nuna mutanen da suka bi kauya ga Allah suka bi gaskiya suka kama tauhidin Allah annabi Sulaiman lokacin da ya aika da takarda zuwa ga malaikaci saba sarauniyar saba yake cewa Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi kada ku nuna min girman kai ku zo kuna masu bi kauya kuna masu kuna musulmi hakanan ita ma hakanan kuma lokacin da yake tattaunawa da fadawansa game da wanda zai dauko masa gadan sarautarta kicewa ya ayyuhal mala'u ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin yake cewa ya ku manyan fada wane ne zai zo min da gadan sarautarta kafin su zo min suna masu bi kauya kafin su zo min suna musulmi haka nan lokacin da ya mata jarabawa da wannan gida na qarau kuma ta ci jarabawar sai yake cewa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin an riga mu bata ilimi an riga mu bata ilimi wato an ba mu ilimi tun gabanin abata kuma mu mun tabbata musulmi ne haka nan ita ma lokacin da ta ga ababan mamaki da kuma gaskiya tare da annabi Sulaiman tace wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin na musulunta na mi kauya tare da sulaiman ga Allah ubangijinta shi yasa addinin Allah subhanahu wataala addinin da ya aiko duka annabawa da shi shine musulunci billata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha wato addinin babanku ibrahim shi Allah shine ya sa muku suna musulmi tuntuntuni min qabl tuntuntuni wa fi hadha da kuma cikin alqur'ani saboda tuntuni tafiyar annabawa da mabiyansa tafiya ce ta musulunci saboda yayin da Allah subhanahu wataala ya cika shi wannan addini da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine cika bakin annabawa babu kuma wani annabi bayan sa abinda yazo da shi kuma shi kada ne ya wajaba ai imani da shi a wannan lokaci babu wani annabi kuma da za sake daukar shari'ar sa ai aiki da ita shari'ar annabi ta goge kowace shari'a sai zama musulunci ya takaita ga wannan addini da muke kai sauraka wanda suke kan addinin nasara ko suke kan addinin annabi Musa yahudanci ba za a kira su musulmi ba saboda an shafe wannan addinin nasu duk da ba sun gurbata shi sun canza shi ba shine addinin da annabawan su suka zo da shi ba yahudanci ba shine addinin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ba wato yahudanci ne yanzu abinda muke gani da sunan yahudanci haka nan nasaranci wanda muke gani da sunan nasaranci ba shine addinin da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi ba addinin annabi Isa alaihi salam shine bautawa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha rabbi wa rabbakum ban fada musu wani abu ba sai abin da kai umarni da shi shine ku bautawa Allah rabbi shine ubangiji da kuma shine ubangijinku da za ku bauta masa saboda annabi Isa alaihi salam bai yi umarni da ai shirka ko a hada wani da shi ba wajen bauta da haka wannan abin da ake kira addinin annabi Isa ba addinin annabi Isa bane da haka ba musulunci bane zuwan musulunci dai ya share waɗancan addinai gaba daya ya danne su ya rinjaye akan su saboda shi kadai ne musulunci da zarar aka ce musulmi kowa ya yarda ya yi saranda ya sallama cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ake ne hatta mabiya waɗancan addinai ba sa kiran kansu musulmi yahudu ba sa kiran kansu musulmi haka nan nasara ba sa kiran kansu musulmi an bar mana sunan mu kadai saboda mu ne muke wakiltar abinda duka annabawa suka zo da shi waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su cewa gaba ɗayan su da wannan suna suka yi wa kansu kirari da shi suka yi tutiya shi suka kira kansu da shi saboda haka an yarda da wannan musulunci shi kadai ne addini duk wanda ya lalaba wani addini dan ya bautawa Allah da shi ba musulunci ba to yana wahalar banza ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da littafin sa ya zama wanda ya rinjaye akan dukkanin littafai wa anzalna ilayka al-kitaba musaddiqan wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi Allah ce mun saukar maka da littafi shine alqur'ani da gaskiya mai gaskata duk littafan da suka musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi mai gaskata dukkan littafan da suka gabace shi wa muhaiminan alayhi kuma mai rinjaye akan kowane littafi da ya gabace shi saboda haka alqur'ani shine a gaba to saraka wannan shine suna na gaba daya da yake kunsar kowa da kowa duk da cewa wannan al'umma ana kiranta al'umma mu'mina ana ce mana mu'minai bayan musulmi ana kuma cewa mu'minai yawa Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai wa antumul a'launa in kuntum mu'minin baya ga kalmar islam ana kiran mu kuma da mu'minai don haka yayin da aka kirawo wata al'umma a yanzu da mu'minai to haka nan babu wasu wanda suka cancanci wannan suna sai dai su musulmi su kadai dan kalmar mu'minai tana nufin waɗanda suka kadai ta Allah subhanahu wataala suka yarda da kadai ta kassa da cancantar shi kadai ya dace a bautawa saboda su suka cancanci wannan kalma mu'minai don haka duk wani wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya miƙa wuya ga addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zahirinsa da batininsa to wannan ana kiransa musulmi akan iya lahikin kalmar islam ana nufin ayyuka na zahiri ayyukan da wato ake iya gani da ido kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan umar buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajji baitillahi alharam wa sawmi ramadan wa hajji baitillahi alharam an gina musulunci akan shikashikai guda uku yace shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sauraka duk wanda a zahiri ya ji da cewa yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zo da sharadi rukuni guda daga cikin rukunin musulunci biyar sannan abu na biyu tsaye da sallah, sannan abu na uku wato bada zakka, sannan azumin watan Ramadan, sannan kuma haji. To waɗannan ayyuka ne waɗanda ake iya ganin su a zahiri, ake iya ganin su a zahiri, ba su danganci wasu ayyuka da suke boye a cikin zukata ba. Mai sallah in yana sallah, kowa da ka ganin sa yana sallah, haka nan in ya bada zakka a sanin ya bada zakka, haka nan haji da sauransu. Kaga wannan al'amalu zahira ne, an kirawo su da musulunci, kamar yanda ya zo haka a cikin hadisin Umar, hadithu Jibril al-mashhur, da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam alil islam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zakat wa tahujja baitullahi al-haram, har zuwa karshen abinda ya fada masa na rukunin musulunci guda biyar. To kaga wannan kalmar islam tana nufin waɗannan ayyuka na zahiri. Shi yasa wani lokaci akan kore, akan tabbatarwa da waɗanda suka yi aikin zahiri amma musuluncin a zuciya bai gama zama a zuciyarsu ba, imaninsu bai gama zama daren ba, yana rawa. Kamar imanin al-Arab, ƙauyawa da suka zo suka yi imani gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, amma imanin bai gama zama a zuciyarsu daren ba, suna musulmi ne amma kuma suna rawa. Allah subhanahu wa ta'ala ce, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Al-a'rab qawiyawa suka ce, suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama, mun yi imani. Suna fadar haka dan su gorantawa annabi sallallahu alaihi wasallama, suna masa cewa sun masa wata alfarma, sun taimake shi, sun kara yawan jama'arsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar da take bayyana su, take binkida abinda ban kada abinda yake cikin zukatansu. Allah subhanahu wataala ya ce, walakin qulu aslamna, ba cewa za ku kun yi imani, ku dai ce kun musulunta, ko musulmi ne a zahiri, amma walamma yadkhulul iman fi qulubikum, har yanzu imani bai gama shigewa zuciyarku ba, saboda har yanzu kuna da wani abu na tsofana na tsofanan shakka da tababa akan wasu abubuwa. Saboda kaga anan an rarrabe tsakanin musulunci na zahiri da kuma imani wanda yake na zuci, wanda shine yaqini da tabbatarwa cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne. Wani lokaci akan rarraba tsakanin waɗannan dan a bayar da ilimi, ya zama akwai koyarwa, kamar yanda ya zo a cikin hadisi Jibril, da ya zo ya koyar da mutane addini. Mala'ika Jibril ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a sifar mutum, ya zauna cikin sahabban sai masa tambayoyi, ya ta masa tambaya anil islam wa anil iman wa anil ihsan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa menene musulunci, sai aka gaya masa ayyuka na zahiri, ya tambaye shi menene imani, sai ya gaya masa, an tu'mina billah wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Aka gaya masa usulul iman, yinshikan imani guda shida. Sannan ya tambaya anil ihsan, menene ihsani, aka gaya masa, an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kaga wannan makami ne na karantarwa, dan a bambance wa mutane abinda ake kira imani ko musulunci na zahiri, da kuma imani wanda a kansa ne ko musulunci zai ginu. Musulunci ba zai zama musulunci ba sai waɗannan usulul iman duka sun tsaya, wanda aka samu wato tasgaro a ɗaya daga cikin waɗannan ginshiƙai na imani guda shida, to duka abinda zai yi da sunan musulunci kuma zai karɓu ba. A samu matsala a imaninsa da Allah, ko imaninsa da mala'iku, ko imaninsa da tafi, ko imaninsa da manzanni, ko imaninsa da ranar lahira, ko imaninsa da ƙaddara, in aka samu tasgaro a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida, to al-islamu zahir ba zai tsaya ba. Don haka sai aka raba abinda yake na zahiri, aka faɗa, aka raba abinda yake na baɗini, na ginshiƙan imani na zuciya, aka ambace su, su ne shiga-shigan imani guda shida, wanda da su ne mutum yake zama musulmi na gaske. To kaga wannan makami ne na ta'lim. Shi yasa a ƙarshen hadisin ya ce, haza jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, jibril ne ya zo yake karantar da ku, yake sanar da ku addininku. Amma ba haka ba, akan yi laƙin al-islam, al-iman, ana nufin al-a'malul zahira. Akan iya amfani da kalmar imani, amma kuma ana nufin al-islam ɗin, wato musulunci, ayyuka na zahiri. kamar yanda yazo cikin hadisin Ibn Abbas hadisin Wafd Abdul Qais yana cikin sahihaini lokacin da suke suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da yin imani yake cewa atadruna mal iman atadruna mal iman kun san menene imani suka ce a ya rasulullah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai sannan ku tsaye da sallah ku bada zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka sai ce kuma ku bada al-khums min al-maghnam ku bada khumsi daga abin da kuka samu na dukiyar ganima kaga imani yake gaya musu amma kuma ya fadi shika-shikai na musulunci saboda a nuna maka cewa waɗannan abubuwa tare suke tafiya da imani da musulunci tare suke tafiya dukkan musulmi wajibi ne ya zama mumini ba zai zama musulmi ba sai an samu al-imanul wajib tare da shi imani na wajibi sune al-usulul iman dinnan guda shida wanda idan aka rasa ɗaya to musuluncin sama zai karku ba shi yasa za ka ga wani ruguri al-islam din an kawo shi amma al-iman din an kawo shi kuma an ambaci wasu usulul abinnan arkanul islam kamar yanda yake cikin hadisin Wafd Abdul Qais saboda duk sanda aka yi maganar musulunci kamar anan da aka yi ilaqin musulunci aka ambaci kalmar musulunci ita kadai ba tare da an ambato kalmar imani ba to ta kunshi dukkanin abin da musulunci ya zo da shi na zahiri da na batini gaba daya duka aqidu sun shiga ciki ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam to ba ya takaita akan ayyuka na zahiri bane a'a farkon ma abin da zai shiga karkashin wannan al-islam din shine aqidu aqida ta cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta babu abun bauta da gaskiya sai shi da yadda da dukkan wani abin da ubangiji ya umarni ayi imani da shi sannan sauran ayyuka su biyo baya saboda haka kalmar al-islam a wannan ayar ta kunshi arkanul islam gaba daya kada ka dauka al-islam da ake nufi anan shine al-islamu zahir musulunci na zahiri inna ad-dina 'inda Allahi al-islam ana nufin duka waɗannan ayyuka da suka shafi zukata ko ayyukan da suka shafi gabobi ayyukan da ake gani ko wanda ba a ganin su dukkanin su sun shiga karkashin musulunci ayyuka na wajibi da ayyuka waɗanda suke ba na wajibi ba na mustahabbi duk suna karkashin kalmar al-islam kuma wannan shine addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi shi yasa yazo a cikin sahihaini kamar yadda muka karanta hadisin Abdullahi dan Umar buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilayhi sabila saboda ka duk sanda aka yi talaqul iman to hadis abin nan arkanul iman su ma duk sun shiga ciki haka nan duka wasu ayyuka da ubangiji subhanahu wataala ya umarni da su na badani abinda ake kiran su amarul qulub ayyuka na zuciya duk sun shiga karkashin kalmar al-islam kamar tawakkali ga Allah subhanahu wataala kamar tsoron ubangiji subhanahu wataala kamar fata a wajensa kamar biyayya ga iyaye sada zumunci umarni da kyakkyawan abu hana mummuna da sauran ayyuka masu kyau duka sawa'un abin da yake na wajibi ne ko abin da yake na mustahabbi hakanan kalmar al-islam ta kunshi dukkan wani abin da Allah ya barin dukkan wani abin da Allah ya hana duk wani abin da Allah ya hana to a hannu daga ga wannan abun kalmar musulunci ta kunshe shi saboda ka kaga barin shirka kafirci barin shirka barin kisan kai da ganganci barin riya barin cin dukiyar maraya barin tsafi barin ƙarya barin kazafi fajirci shaidar zur giba annamimanci duka waɗansu ayyuka miyagu duk sun barin su ya shiga ƙarƙashin kalmar al-islam saboda yana ƙarƙashin kalmar musulunci duk wanda ya yi rungumi wannan addini ya ce shi musulmi ne to ana buƙatar dole ya bar waɗannan abubuwa to kaga ashe inna ad-dina 'inda Allahi al-islam haka kalmar al-islam duk ta kunshi waɗannan abubuwa duka sannan Allah ya ce makhtalafa alladhina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai ba ilimi ya zo musu baghyan bainahum dan zalunci a tsakanin su wannan kara karfafa waccan magana ce ta cewa inna ad-dina 'inda Allahi al-islam kuma ka kara tabbatar maka da abin da muka yi shimfiɗa da shi a baya cewa addini na farko da mutane suka rayu a kansa kafin a samu tafarraka kafin a samu shigowar shedan har ya fesa gubarsa ta bautar ta bautar wani ba Allah ba musulunci ake kansa shi yasa Allah ya ce mutane ba su saba ba wato ma'anar ba su saba ba suna kan wannan addini akan wannan addini suke ba su sassaba ba sai daga baya ne sabanin yazo zaka al'umma a farkon karo tana kan addini daga baya ne sabanin yazo bayan Allah subhanahu wataala ya bawa wasu littafi kuma sun san abin da yake cikin littafin amma saboda rashin gaskiya da rashin kula da haƙƙoƙin da ke tsakanin su suka kirkiri wasu abubuwa na ƙarya wanda aka gurbata addinin Allah ce makhtalafa alladhina utul kitab alladhina utul kitab ana nufin al-yahudu wan nasara yahudawa da nasara wannan su ne Allah subhanahu wataala ya ba su littafi an kira su da أهل الكتاب هو الذين أوتوا الكتاب سبورا بسورا سكيرا سكيرا سورا لتتفي ولا أبدي سورا لتتفن دعك باوى النباوى نسك قباتا سمع النباوى بنو إسرائيل عرضوا كان النبي إيسى عليه السلام كافين أيكو النبي صلى الله عليه وسلم عدد شوى ودن لتتفي أن قربا تاسو أن ججر كتاسو أن يواساء تكنسو ألا تتو ودن نم waɗanda Allah ya ba su littafi ba su sassaba ba a cikin addinansu ba su kuma yi sabani da addinin musulunci ba yahudu da nasara su a karan kansu sun saba da juna kowa yana ganin nashi addini ne na gaskiya na dan uwansa ba akan gaskiya yake ba sannan kuma kowace milla daga cikinsu wato a tsakaninsu su ma kuma sun yi sabani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه كون الدين daga cikin waɗannan manyan addinai guda biyu bayan sun yi sabani a tsakaninsu tsakanin yahudu da nasara sannan kowanne addinin kuma shi ma a cikin karan kansa addinin sun yi masa ayaga saurak sun kaccela shi annabi yace sun rabu wato kungiya manyan kungiyoyi 71 yahudu kenan nasara sun rabu manyan kungiyoyi 72 saboda ka ajunan su sun saba sannan kuma a dunkule gaba daya suka hadu wajen saba wa musulunci ajunan su ba sa ga miciji sannan a kuma lokaci guda suna iya hada kansu domin su yaki musulunci don haka Allah subhanahu wataala ana yake kushe musu ta hanyoyi wato kushewa wa cike mai munin gaske Allah subhanahu wataala ya bayyana munin wannan kushen da ake musu na farko yace utul kitaba an ba su littafi kaga waɗanda aka ba su littafin nan ya kamata ya zama jagora ne zuwa ga shari'a ya zama ya shiryar da su sun zama masu hankali masu sanin ya kamata to amma sai ya zanto littafin bai musu amfani ba masalul ladina humilu at-taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara Allah ce suka zama kamar jakai ga shi da dauke da wagagen littafai a bayansa amma kuma littafan da suke bayansa ba za su amfane shi da komai bai san ba amfanin su ba yana iya zuwa ya fada cikin ruwa da wadannan littafan duk su lalace in ya jushi ruwa zai iya zuwa ya birgima a ruwa ina ruwansa ya san abin da yake dauke da shi ya san muhimmancinsa to haka Allah ya sifanta su da cewa kamar sarin himar saboda ka kaga wannan shi kansa kushe ne ba karami ba a ce da shi an ka sabawa abin da yake gaskiya ka sabawa abin da ya dace duk da cewa gashi an baka littafin nan a ciki akwai bayanin abin da ya dace kai akwai abin da aka yi maka bayanin abin da bai dace kai ba to shine makhsalafa alladhina utul kitab sannan kuma za mu ga can anan ba a faɗi abin da suka yi sabanin akan sa ba dan ya kunshi abubuwa da yawa to makhsalafa alladhina utul kitab akan me suka yi sabanin dan ya kunshi abubuwan duk da muka faɗa a baya sun yi sabani tsakaninsu da junansu sun yi sabani kuma a cikin kowace addini sannan sun yi sabani gaba ɗaya da addinin musulunci saboda aka shafe abin da suka yi sabani a kansa don ya kunshi abubuwa da daban-daban da suke sabani a kansa Allah ce sannan illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan kuma illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bayan ilimi ya zo musu wato bayan hujjoji karfafa da manzanni suka zo da shi ya tabbata gare su ga annabawa Allah ya aiko ga littafai ubangiji subhanahu wataala ya saukarwa annabawan nan ga gaskiya ta bayyana gare su saboda kaga shi ma wannan ƙara fito da munin abin da suke kai ne dan kushen ya zama mummunan kushi bayan littafi sannan kuma ga ilimi na abin da littafin ya kunsa na hujjoji kwarara da suke nuna gaskiya da inda gaskiyar take amma da haka suka saba ma gaskiyar suka take ta sannan kuma dan Allah subhanahu wataala ya kara baka labarin munin yanayin aikin nasu sai ya ce baghyan bainahum da kuma zanzalinci a tsakanin su wato ba wani dalili da zai sa su sassaba ba wani dalili da zai sa su yi fada da gaskiya ba wani dalili da zai sa su kawo ƙaryace ba komai ne yasa haka ba sai wannan baghyan din wannan hasar ne wannan baghyan din kawai zalunci da ƙetare iyaka da zalunci da rashin san gaskiya wannan shine kawai ya faru sannan ubangiji ya sifanta baghyan din da cewa bainahum baghyan bainahum wato a tsakanin su dan an nuna maka cewa shi wannan kansa zaluncin ya riga ya fantsama a cikin su su karan kansu wanda za su zalunci junan su ne zai hana su zalunce su saka aka ce ga wannan a gidansa ma ba shi da gaskiya baya adalci ta yaya zaka yi tsammani zai maka adalci saboda a gidansu ma shi yasa Allah ce bainahum a tsakanin su ma wannan zaluncin suke duk a ƙara fito maka da wannan wannan munin abin da suka yi na sabawa gaskiya da sabawa addinin gaskiya saboda haka sabanin su ba dan komai suke yin shi ba sai dan ƙetare iyaka da zalunci da tozarta haƙƙi da sakaci da haƙƙi da kuma hasadar da take tsakanin su da junan su akwai magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah akan wannan gaba baghyan bainahum zamu bari sai a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته